الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ce daidai da 2 ga watan Rabi'u Nisani hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1432 daidai da 6 ga watan Mars shekara ta 2011 wannan shine kasar na 33 daga cikin jeren ya karatu tukan littafin fiqh sira wallafa babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi in Allah ya so a yau zamu shiga al-mabhasul awwal bad'ul wahyi babu na farko ko bincike na farko dake bayani dangane da farkon wahyi wato abinda kenan ake so ka fahimta a cikin wannan karatuttuka duk da muka yi a baya suna matsayin sharar fage ne game da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haihuwar shi yaya al'amari ya kasance yanzu sai ka kaddara Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai shekara 40 kenan an gama maka wannan tarihin dauki ba dadin da aka yi ta yi daga kafin haihuwar shi har zuwa lokacin haihuwar shi da kuma sanda aka haife shi har zuwa sanda ya shekara 40 to duk su ne abubuwan da ka ji a yanzu ne za a fara bincike dangane da yaya al'amarin wahayi ya faru shi ne malam ya ce bad'ul wahayi farkon wahayi an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat daga aisha uwar mu'minai Allah ya kara mata yarda ita aisha ta ce أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فرقا يبدأ الأمر الوحي يفارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شين أيرين واتو مفركي وانديك ميكو كاوى ومفركي أينهن تكمبتشي zaka zo ka ji karin fassarar wannan ainihin wato hadisi cewa annabawa na daga cikin hanyar da Allah madaukakin sarki yake fara gyara zuciyarsu da ainihin saka zuciyarsu ta zama za ta iya karban duk abin da zai biyo baya na wahayi sai Allah madaukakin sarki ya fara nuna musu da gabatar musu da abubuwa a cikin ainihin wato mafarki wannan kuma ya daidai da yadda Allah ya kan mu'amalanci galibi dan adam so da dama dan adam ko da balaga ce ta zo ya yaro zaka ga yakan fara ganin wasu abubuwa a cikin mafarki shi yasa har sai ka ji ana cewa ko kana yin mafarki ko kina yin mafarki duk waɗannan tabiyyud ne na me sharar fage ne na wasu abubuwa waɗanda za su zo daga ƙarshe su faru a haƙiƙanin rayuwar wannan dan adam ina fata an gane to al'amarin wahayi ya fara ziyara Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar kyawawan mafarkai sai Aisha tace fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla salati subhi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance babu wani mafarki da zai gani sai mafarkin ya zo mishi kamar wayewar gari duk abin da ya gani a mafarki sai kuma ya ga abin ya zo mishi tabbas kamar yadda a lokacin da dare yake kana cikin dubu ko inda ya waye ba sai daga komai ya fito sarari ko to sai Aisha sai ta kwatanta abin da haka so ya mafarki din kamar ya ga wani abu ne a dubu sai kuma wannan abin sai ya zo mishi a haske kamar yadda gari ke wayewa ina fatan kun fahimci wannan Aisha ta iya misali ai akwai balaga akwai ilimin balaga da fasaha da duk abubuwan nan da kake ta wahala degree master's PhD professor duk Aisha tana da waɗannan karatuttuka baki ɗaya a cikin kanta radiyallahu ta'ala anha thumma hubbiba ilayhi al-khala sannan daga baya Aisha tace sai aka sanya wa manzon Allah son kebewa khalwa ya tafi ya je kebe ya zauna shi kadai wa kana yakhlu bi ghar hira, ya kasance yana zuwa kogon Hira yaje ainihin yana yin wannan khalwa yana kewewa. Kogon Hira yana ainihin inda Jabal Thawr yake, ina fata an gane. Fa yatahannasu fihi, sai yaje yana tahannus. Menene tahannus? Sai ta ce wa huwa ta'abbudi, wa huwa ta'abbudi sune ainihin ibadoji. Fa yatahannasu fihi wa huwa ta'abbud, ma'ana yaje yana ibadoji a ciki. Al-layaliya dawatul adad, yaje tibi wasu kwanaki masu adadi, kwana biyar ne, bakwai ne, goma ne, yaje zaina yana ta ibadoji. Duk mun fassara me ake nufi da irin waɗannan ibadoji, an fahimta a karatun tukan baya. Qabla an yarji'a ala ahlihi, kafin ya dawo wurin iyalan shi, ita ce as-sayyida Khadijatu al-Kubra, ɗaya daidai da gayya ke nan. Na haka ji an ce ala ahlihi, tare da cewa ɗabi'ar Balarabe ce ko da mace ce kwaya ɗaya sai a ce ahlu, amma Khadija kuma lallai ahlu ɗin ce bi ma'anar kalima. Wa yatazawwadu li dhalika, yazo kuma ya sake karɓan buzuri a haka. Ma'ana me ake nufi da wa yatazawwadu li dhalika, ya sake karɓan buzuri na daidai irin kwanakin da zai sake ɗiba kuma yayi. Khadija kuma ba za ta gori ba, cewa kai kenan ka je ka zauna a daji, ba ka tsine na komai, ni ina nan in shiga in fita, kai sai dai kawai ka zo. A ina, ai ita Khadija alfahari ne ma gare ta, cewa ta samu wanda ibada ike, ita kuma dukiyarta tana tafiya a ibada. Dan a wannan lokaci fasikan birni da sauran miyagun 'yan duniya da masu kuɗi sun takwaɗa yin su aure ta, dan ne dan su samu sharafin sun aure mace mai daraja da mutunci irin ta, dan ne dan su samu wadda za ta ɗauke musu wasu takalif, ya zo ya karɓi kuɗi ya zo ya sa tulun zuwa biyar ya bayo ya kwarara mata amai, ita kuma tana nan da yara da za su share su abin. To samun mutum irin wannan ne mutunci, ai daraja ce ga Khadijatu al-Kubra. Na haka sai ya zo ainihin wato sai ya sake karɓan guzuri. Thumma yarji'u ila Khadija, sannan in ya karɓi guzurin ya tafi ya je ya sake ibadoji, sai ya sake dawowa ga Khadija radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Fa yatazawwadu li mithliha, sai ya sake guzuri na irin waɗannan ainihin kwanaki da zai sake tafiya yayi. Ko kun fahimta jama'a? Ka ga nan al'amarin Aisha ta fito da shi ƙarara, ta ce thumma yarji'u ila Khadija, sai ya dawo wurin Khadija. A nan sai Aisha ta nuna cewa lallai ta zo daga babban gida mai tarbiyya, shi ne yayin da take ganin ita ce amarya a yanzu, ita ce budurwa, ita ce ƴar zamani, ita ce sharna, amma da ta tashi tana faɗin sunan uwar gidan gidan, sai da ta ce radiyallahu anha. Na daga cikin abin da ke ƙara wa mace daraja, idan kika zo gidan ki yi ƙoƙarin duk yadda za ki mijinki ya ga bayan mutunta shi da kike yi, kina mutunta matar shi da kuka zo kuka samu tare. Amma ko da kin zo kin samu da wasu matsaloli tsakaninsu, kar wannan ya buɗe miki ƙofar ki rena ta ko kuma ki rena shi. A'a, ke wacce irin tarbiyya kika zo da ita daga gidanku, ki yi ƙoƙari ki bayyana, shi ne ke ɗan manyan mutane ke, to kin san darajar babba. To lallai ita tana gaba da ke, ko da ku kin girme ta a shekaru, amma a yanayin hayaraki da tsarin zaman aure nan tashi ita ce ainihin targaki gabatuwa a gidan. To ya nuna ta cancanta a girmama ta. Na haka as-sayyida Aisha a nan da ta ce Khadija, sai ta ce radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda. Fa yatazawwadu li mithliha, sai ya sake karɓan guzuri daga wurin Khadija da gargadan mithliha, ay mithla tilka layali, da gargadan waɗannan adadin kwanakin da zai yi. Hatta ja'ahu al-haqqu, a haka yake kullum yana zuwa yana ibadoji yana karɓan guzuri har sai da tabbas ta zo mishi. Shine abin da ake nufi da al-haqq din, shine abubuwan nan da yake gani a mafarki da wasu al'amura na ainihin da Allah yake nuna mishi, sai yau gashi sun zo a tabbaci haƙiƙa. Wa huwa, waɗannan abubuwan sun zo mishi ne alhali fi ghar hira, yana cikin kogon Hira. yaya al'amarin yake, sai Aisha sai ta fassara yadda al'amarin yake. Tace fa ja'ahu al-malaku, sai ainihin wato mala'ika ya zo mishi. Fa qala qra, sai ya ce yi karatu. Qala ma ana biqari, yace ni fa ba mai karatu bane. Fa akhadhani fa ghattani, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace sai mala'ikan nan ya kama ni ya shake ni ko ya makure ni, hatta balaga min nil jahdu, har sai da na galabaita. Summa arsalani, sannan sai ya sake ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala qra, sai yace yi karatu. Kuntu ma ana biqari, ni fa ba mai karatu bane, inji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam, ban iya karatu ba, ban koya ba, ban tashi da shi ba, ta yaya zan yi karatu? Fa akhadhani fa ghattani thaniya, ya kama ni ya sake makure ni karo na biyu, hatta balaga minni al-jahd, har sai da na galabaita. Summa arsalani fa qala qra, sannan sai ya sake ni ya ce yi karatu. Fa kuntu ma ana biqari, nace ni fa ba mai karatu bane, ban iya karatu ba. Fa akhadhani fa ghattani thalitha, ya sake kama ni ya sake makure ni ya shake ni a karo na uku. Summa arsalani, sai ya sake ni. Fa qala qra bismi rabbika alladhi khalaq, sai ya karanta min waɗannan ayoyi da Allah ke cewa kai karatu da sunan ubangijinka da ya halitta. Khalaqal insana min alaq, Allah da ya halicci mutum daga gudan jini. Iqra wa rabbukal akram, kai karatu. Lallai ubangijinka babba ne, lallai ubangijinka mai girma ne, lallai ubangijinka mai mutunci ne. Jawabin wannan magana shine in kai karatu Allah zai girmama ka, Allah zai mutunta ka, Allah zai mai da kai babba. Allahu akbar. Da a ce mutane suna tsayawa suna lura da Al-Qur'ani kamar yadda Allah ya neme su, da sun gane duk girman da kake bukata na duniya da lahira gaba daya yana cikin karatu, yana cikin ilimi, da sun tare a wannan. Domin wannan shine wahayin da ya sauka da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam, da dimidimin shi waɗannan ayoyi suka fara da umarni da karatu, suka kare da umarni da karatu, da kuma bushara a fakaice ta cewa wanda duk yayi karatu zai waye gari, zai zama babba. Shi kuma dan Adam, tun daga kan baban Adamu din ba abin da yake so sai girma duniya da lahira. Shi ku Allah sai ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini, buwaya da galaba ta Allah ce, sannan manzon Allah yana da ita, sannan kuma mu'mini da suke imani da Allah da manzon shi. Kaga ashe sir gaba daya Allah ya gama kwance wa dan Adam shi a cikin wannan wuri. Sai sa kaga wannan irin neman matsayin na daga hanyar da Iblis da yake malami ne masani yayi karatu, ya bi wajen yaudara annabi Adam alayhi salatu wassalam, yace ya Adam hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla, bana nuna maka bishiya wadda in ka cita za ka samu ainihin wato dawwama dindindin, sannan za ka samu mulkin da ba zai kare ba, za ka zauna a cikin shi har abada. Duk dan Adam yana son duk inda ya samu daula ta dawwama, duk dan Adam in ya gama kaiwa abin da yake nema sai kuma fargaba ya taso mishi na me, na dawwama. Zai dawwama, sai tabbatar da cewa ba zai dawwama ba, domin dukkan matsayin da ya kai wannan matsayin yana gargaɗin shi da cewa law damat li ghayrika ma wasalat ilayka, da ana dawwama a irin wannan matsayin da kai baka kai ba. Ka tuna in ka zama babban limami ko babban malami, sai ka ga cewa da a ce in an hau ba a sauka, dawwama ake duba ka gani, ba za ta kawo gare ka? Waye liman kafin kai? Waye babban malami kafin kai? Waye babban sarki kafin kai? Waye shugaban kasa da gwamna? Waye minista? Waye kaza? Sai an ka je ka shiga ma'aikata, manya-manyan ma'aikatu ko gidajen gwamnati, sai daga hotunan waɗanda suka fara rike wannan ofis tun daga zamanin Turawa, wani daga 19 kaza zuwa 19 kaza shine minista, daga 19 kaza zuwa 19 kaza shine minista, sai kai kuma ka fara tunanin yanzu kai kuma hoton ka ba a sa nan da kwana kaza in ka sauka, kai ma ka shiga mai kenan, ka shiga tarihi. Wannan zai sa ka in kana da hankali sai ka tsaya kai tunanin abin da ya kamata. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka kun ji jama'a, As-Sayyida Aisha da tabbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta mana yadda abin ya faru da bakin shi, sai ta ce faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama, wannan irin sako da Annabi ya dauko daga ainihin wato mala'ika Jibril, biha yana kuma zuwa ga waɗannan ayoyi, waɗannan ayoyi sai mala'ika da Annabi ya dawo da su, yarjufu fu'aduhu, zuciyar shi tana kadawa, gaban shi na faduwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwaylid, sai ainihin ya shiga wurin Khadija ƴar Khuwaylid radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda. Faqala, daga cikin ɗabi'un Larabawa da ita Aisha ƴar dangi ce, she is the daughter of the soil, ibnatu abiha, shine ta girma hannun dattawa su Abu Bakr da Ummu Ruman, ta san al'adun Larabawa. Daga cikin al'adar Balarabe, duk sanda ka ambaci sunan shi ka hada da sunan ainihin garin shi, ta ga yana jin dadi. Ka dubi Basakwace da kyau, duk inda ka san Basakwace in zaka faɗi sunan shi ka hada da sunan garin su shi kuma zai ji dadi. Ka ce wani Argungu, wani Sokoto, wani kaza, ka dubi Sokoto da kyau, suna da wannan ɗabi'ar, ban san ko ka lura ba, ko kun fahimta jama'a? Ka dubi duk da Sokoto haka, to ɗabi'ar su ce ko, daraja ce, girmamawa ce ko, to Balarabe kuma yana cikin ɗabi'ar shi shine duk sanda za ka ambace shi shine ka haɗa da sunan mahaifin shi. To wannan ɗabi'ar in ka zo ka faɗe ta ga wanda yake Bahaushe ne, shi kuma sai ga akwai ɗan reni a cikin abu, duk sanda za ka faɗi sunan shi ka haɗa da na baban shi, ka ce wani ɗan wani, so ga a to abin wulakanci ne kuma, ko kuna fahimta? Shi yasa ake so ka zama ibnatu qaum, ibnu qaumik, the son of the soil, ka zama ka girma a cikin mutanenka. Yanzu nan Aisha da ta faɗa sai ta ce Khadijatu bintu Khuwaylid, wannan al'adarsu ce. Shi yasa duk sanda za ka ce Sheikhul Islam sai ka ce Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya, sai zama ka girmama shi kenan, ka faɗe shi, ka faɗi baban shi, ka faɗi kakan shi, to sai a ce ka mutunta shi. To Bahaushe kuma in ka ce wani ɗan wani ɗan wani, sai a ce to wai wani sabon reni ne kuma ya zo, kai duk sanda ka faɗi mutum sai ka haɗa da uban shi da kakan shi, ko kun fahimta jama'a? Shi ne mutane ne Allah ɗaya gari babban. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka ainihin sai ainihin take cewa fadakhala ala Khadijata binti Khuwaylid, sai ainihin yazo ya shiga wurin matar shi Khadija ƴar Khuwaylid radiyallahu anha, Allah ya kara mata yarda. Wa qala yace zammiluni zammiluni kullu kullu dini, girmamawa ga matar shi. Zammiluni, manzo Allah yana cikin ɗabi'un shi, in ya tashi kalmomin mutunta yake faɗa wa matar shi, zammiluni zammiluni kulullubeni kulullubeni, madadin kulullubeni kulullubeni, tunda ita kadai ce, amma sai ya ce zammiluni kulullubeni kulullubeni dan ya girmama. Haka yazo ya samu As-Sayyida Aisha da rana tsaka, yace hal indakum shay, ko kuna da wani abu, madadin hal indaki shay, ko kuna da wani abu, duk girmamawa ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa zammaluhu, Aisha ita kuma sai ta bi lafazin, sai ta ce sai suka lullube shi din, hatta zahaba anhu ar-ra'u, har sai da wannan fargaba da tsoro ya tafi daga gare shi. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama li Khadija wa akhbaraha al-khabar, ya fada wa Khadija duk labarin ainihin al'amuran da suka faru, yace laqad khashitu ala nafsi, haqiqa na ji wa kaina tsoron kada wani abu ya same ni. Aka ce babban abin da ya ji tsoro a wannan yanayin shine ko aljamine ne zai faɗa shi, ko gudun iska ne ko yaya ne dan a wannan lokacin ku kiyaye al'adun mutanen jahiliya sun yi kama da al'adun mutanen mu na al'adun kasar Hausa ina son ku fahimta anan kasar Hausa kusan galibin imanin mutane da aljanu ne in ba dan aka zo ana da'awa ana gyara imanin mutane ba galibin imanin su aljanu ne haka Allah ya faɗi a cikin alqur'ani ina fata an gane aktsarun bihim mu'minun mafi yawancin mutane bal kanu ya abudunal jinna haka Allah ya faɗi mala'iku za a tuhumce su ranar alkiyama ko kuka batar da su ko kuka yi kaza ko kuka yi kaza sai su ce a mafi aljanu suke bautawa kuma mafi yawancin imanin su yafi da aljanu ka dubi kusan duk abin da yake faruwa a kasar Hausa sai a danganta abin da aljanu a je a huce musu zuciya a je a daura zakaru a mararraba hanya a je a daura bunsuru a je a yi kaza a je a yi girka a je a samu turare a samu saki a samu kaza a yi aljana kaza ce mafi yawancin aljanu suke bautawa to wannan ita ce aqidar jahiliya to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je cikin mutanen shi ya taso dan haka sai ya fara cewa yana jin tsoron yana yi wa kanshi tsoron wani abu zaka ji Khadija za ta zo ta bayyana kuma riwayoyin ka karanta Fathul Bari za su fassara maka hakikanin abin gashi faqalat Khadija sai Khadija tace kalla ko daya wallahi ma yakhzika Allah abadan na rantse da Allah Allah ba zai taba tabar da kai ba Allahu akbar anan Khadija ba malama bace balle ta zama annabiya amma ta yi amfani da dukkan mutumin da ya kiyaye kyawawan halaye Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta shi ba za ta bayyana gashi tace innaka latasulur rahima kana sadar da zumunci wa tahmilul kalla kana daukan nauyace responsibilities matsalolin da al'umma suke ciki duk kana shiga ka tare musu wa taksibul ma'duma abin da ya gagari jama'a sai ka wuce musu gaba ka saman musu da shi wa taqrib dayfa sannan kuma kane wa baki hidima baki in sun zo ka tarbe su ka ba su abinci ka kula da su ka mutunta su duk wadannan yana daga cikin siffofin annabi tun kafin a fara wahayi abin da muke so ku gane kenan kafin a fara wahayi dan haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba farkon zuwan wahayi ne ya maida shi mutumin kirki ba dama tun shi mutumin kirki ne kuma wannan ita ce siffar dukkanin annabawa ka karanta annabi Ibrahim ka karanta annabi Salih kad kunta fina marjuwan qabla hadha wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl Allah yake tun dama annabi Ibrahim shiryayye ne ba wai batacce ne daga baya zo tuba ba dama can haka yake na biyu annabi Salih da yazo yana fada akan bautar gurki sai suka ce a kai da muka ga ka tashi mutumin kirki muna sa rai nan gaba ma kai ne zaka zama limamin masu bautar gurki kuma ka zo kana cewa bakin ma'ana dukkanin siffofi na nagarta haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to haka Abubakar ne Siddiq yake wannan shi yasa su da kansu ne suke kiran shi Abubakar ba sunan shi bane ina ma'ana Abubakar ma'ana idan kyakkyawar samartaka da ya girma ya kai shekaru 60 da wani abu aka ce mishi ranka ya dade kana saurayi ko ka taba shan giya kuwa a jahiliya yace ni aka ce yace a'a ban taba ba aka ce me yasa yace tana zubar da mutunci a lokacin ba aya a lokacin ba hadisi tunda jahiliya ce amma a mutunci da fitra salima duk dan adam lafiyayye ya san shaye shaye zai zubar mai da mutunci sakamakon haka Abubakar bai taba shan giya ba waɗannan mutanen su ne mutanen da muka ce muna kwaikwayon su abin da nake so mu gane su fa ba saukar wahayi ce ta gyara su ba a'a saukar wahayi ta zo ta gabatar musu da aiki ne amma dan nagarta ba ma su mutanen kirki ne zuwan da wahayi ya ba su aikin su isar da sakon Allah ne kawai wannan yake nuna mana kenan duk wanda yake fatan nan gaba ya zama malami ko ya zama wani jagora na al'umma babbar siffa ya kamata ya tsaya tukuna ya fara tattalin zama nagari domin abin da za ka zo ka ce jama'a ku yi kaza ku bar kaza
sai su samu saukin daukar abin. Shi yasa mun karanto a baya baka taba jin an yi wani annabi guri da cewa da tsohon mashayin giya ne, da tsohon majinaci ne, da tsohon barawo ne, babu. Kuma kumanta ba, har malam ya ce duk da irin kazarce-kazarcen da suka yi ta yi ba irin kazantar da ba a ɗibo an yarba wa annabawa ba. Annabi Shu'aibu ne aka jirwaye mai kamar wanka da ya zo ba da ansa sai ya bayyana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, ba so nake in koma ina yin abin da nake hana ku ba. In uridu illa al-islaha mustata'tu, jara na zo gargadan iko na. Me muke fahimta a nan? Kamar suna zargin shi da in ya hana su shi kuma zai koma yana yi, amma koma ka ga menene yake hana su din? Bautar gunki, fashi da makami, tayyamudu. Amma shi ma ba su fito karar ba, amma ba annabin da aka taɓa mishi gori a kan cewa za ka yi ɓarawo ne, za ka yi kaza ne, ai gunkin kai ma ka yi daga baya ka tuba. To wannan babu shakka, kamar yadda nake faɗin jama'a, kowanne ustazu sai ya ƙoƙarin ya dubi lokacin da yake saurayi, lokacin da yake matashi, daga lokacin ne fa kake gyara malam fatta ta gaba. Ba wai sai ka bar malami ne yanzu kuma shi kenan, a'a, duk waɗannan 'yan matan da ka yaudara a cikin gari fa suna nan, in ma sun shigo in ma sun lalace sai kuma su jika a gidan rediyo ko tashar talabijin kai ne shehul islam, kai ne shehu kaza, sun ce ashe ma kaza ɗin aikin banza ne, wane ne? Sai sa ku kiyaye da kyau, ku kiyaye da kyau. Wannan addini ba a yi mishi ujuro. Waɗannan qualities ɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a yau duk malamin da ya haɗa su ya isa a yi da'aya da waɗannan halayen, shi ne innaka latasulur rahima, kana sadar da zumunci, wa tahmilul kalla, kana ɗaukar nauyace-nauyace, ya'ya marayu ne, mataye ne marasa miji, wa halhalin al'umma ne, sannan wa taksibul ma'adud, a ce wannan anguwa ba su da transformer, wannan anguwa ba su da titi, wannan anguwa wutar lantarki ta yanke musu, kai ne zaka je wurin manajan NEPA, kai zaka rubuta a gwamna, kai ne zaka je wuri kaza ka shiga. Wannan na daga cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya fara wa'azi. Shi yasa Khadija da ta auna waɗannan halaye a matsayinta na dattijuwa gogaggiyar mace, sai ta ga duk mutumin da yake haka Allah ba zai bari musifa ta same shi ba. Wannan a jahiliya kenan, a lokacin ba littafin Allah, ba aya, ba hadisi, amma Allah na kiyaye masu kyawawan halaye. Me kake tunani yanzu? Na haka sai ku duba ku gani, da Qur'ani da hadisi Allah yake barin kafirai suke casa musulmi, da Qur'ani da hadisi Allah madaukakin sarki ya dako a cikin wahalhalu, ga Qur'ani ga hadisi ga limamanku ba sa taimakonku, malami ne zai samo miliyoyi ne zai baku da yunwa da wahala da kaza da kaza da kaza da kaza. Ga siffofin da Khadijatul Kubra, da waɗannan siffofin ne ta dogara cewa Allah ba zai cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba. Sannan bari ku ji, wa tu'inu ala nawa'idil haqq, sannan kuma kana taimakawa wajen tabbatar da gaskiya. Duk inda annabi ya ga zalunci wani sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya. Kun tuna yadda muka karanta wani tarihi can baya da aka taru za a zalunci wasu mutane, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a baya? Kun tuna? To duk wannan yana cikin qualities da ɗabi'un shi. To wannan shine iya abin da Khadija za ta iya a matsayin ta na dattijuwa, ba karatu ne a lokacin ba, dan haka dole sai a je a dubi suwaye malamai. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. عند عائشة تتي شيك عند خديجة تجمع جاية من وقتنا أبنا وانا هنا دقى تكين سر أورا جتيج وأكما عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يدمك جاء بايا shekarunshi 25 a wurin wannan mata ai shekara 40 ta girme shi da shekara 15. To a daidai wannan lokacin yanzu me kake tunani da 'yar islamiyya ce ya je aura ai shekara 13? yanzu ya ce mata ni fa ina jin na ga aljanu, ta ce aljanu to yau ba zan kwana a ɗakin ka ba, za mu kwana ɗaki ne. Amma kaga da yake gaggajiyar mace ce ta iya sai ta shimfiɗa mishi yanayi, yasa Bahaushe ya yi hikima da ya ce mai son miya ya auri tsohuwa. In kana son ka ji miya mai daɗi wadda ta haɗu duk kwanoninta ba inda za ka ji magi sani maka yawo ɗanya a baki ko aligiji, to sai ka samu tsohuwar mace wadda ta dafa miya har hannunta ya dafu. An fahimta ko? Amma ana son ɗaurin kallabi da kuma iya tafiya da maganganu backsliding, to shi kenan kasunan 'yan secondary da 'yan university da abubuwa irin waɗannan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nemi shari'a ne, Allah yana kula da shi, sai ya dubi da ya haɗa shi da matar da za ta dace da aikin da zai fuskanta. Shi yasa kullum mai da'awa ya ba da muhimmanci game da da'awar shi fiye da personal interest. Sai kai ma ka duba a yanzu, lallai kana son ka auri mace mai kyau, mai iya ɗankwali, mai iya magana, mai iya kaza, mai iya kaza. Amma sai ka duba mai ranan gaba kai ne shugaban al'umma, ranan gaba kai ne limamin musulmi, ranan gaba kai ne babban dattijo. Sai ka dubi tun daga gidan da za ka yi aure da irin matar da za ka aura da irin yadda nan gaban al'amari ya rikice yaya za ta tsaya mata. Yanzu nan al'amari ya nemi ya rikice ne. Kullum yana tafiya tana taimaka mishi, yana tafiya tana taimaka mishi. Yau kuma ya dawo sai ce yau fa ni aljani na gani, ina jin tsoron kai taɓa mini hankali. Duk inda karin ta fito bari sai da Ibn Hajar ya dubi waɗannan gutsa tsoron ruwayoyi, ce ina jin aljani na gani, ina jin tsoron kai ya haukatar da ni, kai ya sa min kaza, kai ya sa min kaza. Shi ne ta ce kalla, ko ɗaya ba zai faru ba, wallahi ta rantse lan yuhziyaka Allahu abadan, kawo ko Allah ba zai cutar da kai ba, Allah ba zai ci amanarka ba, kai mutumin kirki ne, kai kaza ne, kai kaza ne. Ma'ana ga su Abu Jahal ba, ga su Abu Lahab ma su fitsara ma ba abin da ya same su, sai kai mutumin kirki. Kaga mace kenan da ta shimfiɗa mishi yanayi, ko kun fahimta? Shi yasa yana daga cikin hikima Allah, sai Allah ya tara mishi irin su a farko-farkon al'amari. Wannan Khadija ta rasu, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya zo sai ya aurowa, sai ya auro Sauda, ita ma dattijuwa ce. To kaga gida ya zauna kenan. To koda irin waɗannan 'yan gayu kuma sun zo a matsayin su ne amare, ba matsala, domin akwai asli, gidan yana da tushe, ko kun fahimta? Don haka sai ga Aisha ta shigo gidan. Amma daga baya yana jin ga wata mace ta samu, ita cewa Ummu Salama da Ummu Habiba, sai sake auro su. Kullum yana duban waɗanne ne za a yi aikin da'awa da su. Dubi da aka tafi umra, al'amari ya kai ya ce wa musulmi, ku yanka hadayarku, ba mu samu damar yin umara ba, amma Allah ya karɓi umaranmu don ya ga niyyarmu. Don haka kowa ya yanka hadaya. Sai sai ga ya ai ba ma shigo garin ba, ba ma shiga Makkan ba, a Hudaybiya. Sai suka ga kai su fa gaskiya ba za su abin nan ba. Sai je Sanuwa, Ummu Salama me yasa bai samu Aisha ba? A lokacin da ya an samu Aisha, da za ka ce cito kai ka toye da su, ni ma yana ruwana ya za a yi ba ruwana, ka rabu da su mana tun da sun ce ba za su ba, omo ina ruwana, kai kai naka mana. Amma Ummu Salama da yake gurgurjiya ce, ta iya dattijuwa ce, sai ta ce a ai tun da ba su ga kayi ba, ba za su yi ba. Ya ce to me kike ba da shawara? Ta ce ka je ka ba da kanka a aski, ka yanka taka hadayar, ko ba ka ce su ba za ka ga su yi. Ya sa kullum mai da'awa da malami ya titinta harkar da'awar shi fiye da duk wani abu da yake tunani na ƙyale-ƙyalen duniya. Mota ce za ka siya, sai ka duba wacce ce in ta kure za a iya awa biyar, awa goma ana tafiya da ita, wacce ce za a iya shiga sahara da ita, wacce ce za a iya haura kogi da ita, wacce ce za a iya loda mata kayan wa'azi. Duk irin waɗannan abubuwan ga su daga wannan darasin ya kamata mu rinka ɗauka. Ba a wacce ce ake yayi wadda in da ya zauna ma shi kenan, ba inda kowa zai zauna. To kaga wannan ƴan gayu ne, sai ka barta gasu. Ina fata an gane. Khadija sai ta ɗauke shi, sai ta kai shi wurin ainihin wani dattijo malami ne sunan shi Warqatu dan Nawfal dan baffanta ne ko kun fahimta ma'ana da ita Khadija da shi wannan dattijo dan magagar ne wa kana imra'an tanassara fil jahiliya mutum ne da ya bi addinin nasara a jahiliya wa kana yaktubu alkitab al-ibrani har ya kasance yana rubutu na ibrayananci yana rubutu da yaren aramaic to anan na son ku duba yadda tarihin yake jama'a su uku ne a jahiliya waɗannan dattawan da Warqatu ibn Nawfal da ainihin Zaid dan Amr da na ukun su sai suka tsaya sai suka yi nazari suka ce bautar dinki ba ta dace da kakanmu Annabi Ibrahim ba suka ce kuskure ya faru a cikin tarihin mu domin kakanninmu sun ce Annabi Ibrahim ya karya dinki mutumin da ya karya dinki yaya kuma za a ce mana yanzu ni kuma mu zo jikokin shi muna bautar dinki sai aka ce me kuke nufi sai suka ce su ba za su yi ba sai suka yi tawaye da suka yi tawaye wannan Warqatu ibn Nawfal ya tafi kasar Sham sai ya je sai ya fada cikin addinin Nasara to da ya fada har ya yi jinci don tun suna matasa ne ba su wuce shekara 22-25 ba ya je ya yi zurfi har ya koyi yaren asalin Annabi Isa din ya zo har yana ba da interpretation yana fassara littafin Injila daga yaren Aramaic shine yaren Ibrayananci zuwa ga yaren Larabci kun ga ya kware ke ne Zaid ibn Amr shi ko da ya gama yawo kaf sai ya ga duk inda ya gani sai ya ga akwai burbushin maguzanci hatta Christianity ma sai ya ga kai shi ma ba daidai ba ne akwai binci shi ma a ciki ta haka sai ya dawo kullum gari ya waye sai ya je kama labulan Ka'aba sai ya makalkale ya Allah ina kai kuka na gare ka dangina sun bata ka kawo mana abin da yake daidai ne ana nan yana wannan addu'a sai Allah ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai zama daga cikin as-sabiquna al-awwaluna dan haka kaga dan shi yana daga cikin musulmin farko wannan surikin Umar wanda ya aure kanwar Umar Talha ha Talha ibn Zaid ko Talha ibn Amr ibn Nufayl Amr ibn Zaid ibn Nufayl na ta dan shi yana daga cikin musulmin farko dan shi ya tashi ya ga uban shi na musulunci tun ana zafi saboda baban shi bai taba yadda ya bi bautar dinki ba ya zauna ne shiru yana addu'a Allah ya kawo abin da yake dole sai da Annabi ya bayyana ba dade da kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki ran shi to kun ji tarihin shi wannan mutum فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب دان هكا يكا ربوت إنجيلا بياري إبرانين شي برغدن يد الله يسو يربوت وكان شيخا كبيرا عائشة تشي سيدي دتي جني ببا قد عميا حرما يا مكان شي قالت له خديجة سي خديجة تشي لشي يا ابن عم يا كيتن ببا اسمع من ابن أخيك كسورالي بنتان قوانكا wato yanzu kamar shine matsayin malami ko kun fahimta jama'a domin a lokacin su mutanen jahiliya ba su da malamai don ba littafi a cikin su imma tsubbu imma boka imma dan duba to ita kuma Khadija a mutuncinta ba za ta je wurin dan tsubbu ba ba za ta je wurin dan duba ba sannan sai ta lura wannan yanayin yanayi ne ma na karama yaushe za a ce a tafi wurin yan tsubbu sai ta ce amma tun da ba malami wanda muka ga yana karatu da rubutu duk da mu da mu san me yake ba amma ya fi dama shi ne sai ta ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta kai shi sai ta ce ya kai dan baffana ka saurari dan uwanka me yake cewa mana danka kenan fa qala lahu Warqa sai malam Warqatu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi ma za tara ya kai dan uwana me kake gani ne yaya akai al'amari fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khabara ma ra'a sai manzo Allah ya bashi duk labaran da ya gani fa qala lahu Warqa su Warqatu yace hadha an-namus alladhi nazzala Allah ala Musa ai wannan shine bakon da Allah ya saukar wa Annabi Musa annamus shine bakon da yazo da alheri ku kiyaye bakon nan wannan da kake ka gani wannan halitta malaika jibril shine Allah ya saukar wa annabi Musa ya laitani fiha jaba'an yace ina ma a wannan lokaci zan kasance saurayi fiha ai a wannan zamani da zaka fara wa'azi ina ma a ce zan zama saurayi ne ni laitani akunu hayyan ina ma zan kasance da rai iz yukhrijuka qaumuka a lokacin da danginka za su fitar da kai daga garin nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama aw mukhrijiyahum sai manzo Allah yace a har fitar da ni ma dangina za su kun fahimta jama'a yanzu wannan dattijo shi da yake malami ne ya karanta ya ji tarihin annabawa kuma ya san ba a taba zuwa da da'awa irin wannan an zauna lafiya da maguzaya da yan tsibbu da bokaye da irin su Abu Jahal da su Abu Lahab ba dan haka ya san dambarwar da za a yi sai fara cewa ina ma ina da samartaka in goyi bayan ka ina ma a lokacin ina da rai in daure maka gindi in tsaya eh a lokacin da za a kore ka daga garin nan sai annabi hankalin shi ya tashi sallallahu alaihi wasallam har ma fitar da ni za a yi kora ta za a yi قال نعم سيتي لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوديا أي باب ومت من دوزود إرم أبن دكزود شي سيد أكتو تدشي أكتو وتفسك تصحيح البخاري إلا أوديا إلا أوديا مدد أوديا سيد ما أوديا معنى قدوبة جماعة in kuka karanta fatuhul bari ya kawo waɗannan abubuwan anan ya zo da udiya to a cikin wata nuska udiya babu wani wanda ya zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya adawa sai an yi mishi adawa illa udiya sai an cutar da shi duk wanda ya zo da irin wannan abin ya ce zai gyara al'umma to ya kamata fa dukkanin mu mu tsaya mu lura fa wannan abin da dattijan nan ya hasaso ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya faru ko bai faru ba to yanzu yanzu zaka kai da awar sunna angon ku kace da ba a cutar da kai ba kace da ba a yi gaba da kai ba ya kamata kowa abin nan don matsalar da mutane sun zo sun ga yanayi irin yadda muka yi abin nan din nan sai mutum ya dauka cewa a shi ma bari ya je kai anguwar su shi bai san nan din ma sai da muka sha wahala sannan aka kawo yanzu da yaga komai ya yi daidai ba ko kun fahimta jama'a illa udiya din nan sai an yi maka adawa sai an yi maka makirci sai an cutar da kai sai an dake ka sai an kore ka sai an yi kaza duk yadda baka tunani sai an yi maka makirci makarin laili wan nahar ba haka kafirai za su fadi a cikin wuta ba ce ainihin manya-manyan su sun suke shirya musu makircin dare da rana a ce ga yadda za a yi wasuwa ne ga yadda za a bullo musu ta kaza a yi kaza a yi kaza ina fata an gane to ya kamata kowa ya kwana da shirin haka saboda kan ka kalli fruits na da'awa to sai kuma ka da ka ga kafin fruits din ba kafin waɗannan alkhairan menene ke faruwa za a yi maka adawa fiye da yadda kake tunani za a rubuta za a faɗi abin da baka faɗa ba za a ari hannunka a rubuta da duk waɗannan abubuwan ga shi wannan malam waraqatu ne yake faɗin za a yi wa annabi haka kuma an yi wa annabawa haka to kai ma in dai da'awarka da'awatul anbiya ce to sai an yi maka haka to menene malam waraqa yace sai ya ce wa idrikni yawmuka kuma da a ce zamanin ka zai riske ni wato da zan rayu har in kai zamanin da zaka fara wa'azi an suruka nasran mu'azzara da zan yi maka taimako taimako mai karfi Allahu akbar waɗannan kalmomin daga waraka imani ne ko ba imani ba imani don haka waraka yana daga cikin musulmin farko kafin su Abubakar Siddiq domin wannan matsayin ko Abubakar ba su kai ga ba a lokacin da ake wannan dambarwar ko su Abubakar ba su shiga ba tukun don a lokacin ma ana kokarin gano fassarar menene ma amma su su malam waraka sun yi subscribing imanin su ba shi cewa yake wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara, in har da zamanin da zaka fara wa'azi zai riske ni, ba zan taimaka maka taimako mai karfi. Aisha tace thumma lam yanshab waraqa an tuwfiya, waraqa bai dade da wannan magana ba sai ya rasu. Allahu akbar. Wa safara alwahyu, sai ainihin wahayi ya yanke daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. To yanzu kenan annabi ya tabbata ya zama annabi, ga kuma wahayin ya tsaya, wanda kuma ya fassara mai yace zai taimaka mishi ya kwanta ya rasu. To yanzu ne aka fara samun su Abu Bakr, sai annabi ya je ya samu babban abokin shi. Ga yadda akai, ga yadda akai, ga yadda akai, ga yadda akai fa, dan haka ni fa annabi ne. Sai Abu Bakr yace ai na yadda. Sai Abu Bakr yace ya yadda, ba matsala, ya yadda. To a lokacin ne aka fara bugawa da su Utbatu dan Rabi'a, da su Abu Jahal, da su Abu Lahab, aka fara makirci, suka fara taro, suka fara injilanci. Lokacin ne matar Abu Lahab ta fara gunkugunu da wannan yawo, da har sai da ta kai Allah ya mata laqabi da Hammalatul Hatab, mai tsibiri, magulmaciya, annamiya. Na fata an gane. Ya zo a cikin littafin Mustadrak na al-Imam al-Hakim da isnadi ingantacce, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji sahabbai wata rana matasa ɗan bana bakwai waɗanda ba su san ina aka dosa ba, sai suka fara zagin waraka, suna sukan waraka. Manzo Allah sai ya ce la tasubbu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna, yace kar ku zagi waraka domin na ga yana da gida a aljanna. Wa imani da gargadan lokacin da ka samu kanka da gargadan wannan lokacin ban, sai sa yana cikin al'ada ta malaman ahlus sunna na gaskiya su rinka bayyana matasa abin da ba su sani ba, ba dan komai ba, saboda kar matasan su zarfafi. Lokacin da sarkin Kano Sunusi ya rasu, duk wanda ya san sarkin Kano Sunusi ya san cewa ya rasu ne a matsayin shi na shehi na dariƙa. In za a tawo gaban shi da rarrafe ake tahowa, ga gidan shi can in ka ji za ka haura gadar wudin, da rarrafe ake tafiya. Amma a haka kuma ahlus sunna ne, to amma da ni da kai da wance da wani ba su sani ba, saboda mu san da sarkin Kano ya zamanin shi, mu muna ƴan mutsi-mutsi, san da aka yi ta gwagwarmayar ma ina muke. Imam Abu Bakar gumi ya fito da takarda da rubutun hannun sarkin Kano Sunusi, yace to ga fa ya rubuto mini a sirrance, yace to shi ahlus sunna ne, kuma duk abin da muke kira zuwa gare shi yayi imani da shi. Amma ya samu kanshi a wani hali ne da ba zai iya bayyanawa ba, don haka in ya mutu ahlus sunna su yi mishi addu'a. To yanzu kaga kai dan bana bakwai mai imani ustazi, sai ka ce a'a ba ana duru samu shi din, yana wazifar a'a ahlus sunna ne dan uwan mu. Matsala ce akwai yanayin da dan adam sai addu'a. To dubi sarki Najashi, Najashi da ya musulunta gaba daya, dubai wani ya san ya musulunta ba duk kasar, sai ya ɓoye imani. Amma har ya mutu sujuda ake mai, ba wai rarrafe da irin ma na Sunusi din, sujuda in aka zo gaban shi sujuda ake, in aka tashi kuma da reverse ake komawa, saboda tsabar shi ya mai da kansa Allah a cikinsu. Sai ya riƙe imanin shi a haka, idan zaman fada ya juya sai a tashi, ana tashi sai ya shiga, sai ya kulle kansa, sai ya je ya salla. Haka har ya mutu suna daukan shi Kirista ne, kafiri ne, ba musulmi ba ne. Da ya rasu sai mala'ika Jibril ya ce wa annabi, abokinka ya rasu sallallahu alaihi wasallam, ka tashi kai mishi sallah. Aka fara musulmi aka yi mishi sallah. Sai munafikai suka fara cewa to ai dama ga irin ta nan, yanzu ma sallah har da kafirai a cewa, ai dai kowa ya san Najashi kafiri ne, eh to gashi nan har shi. Sai aka fara idan masu raunin imani, sai da aya ta sauka, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu bima unzila ilayhim wa ma unzila ilaykum خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا
daga cikin ahlul kitabi akwai wanda sun yi imani da abin da aka saukar musu sun yi imani da abin da aka saukar muku suna masu natsuwa da kaskantar da kansu ga Allah ba sa cikin ayoyin Allah da ɗan kuɗi kada akan Najashi ta sauka sannan aka rufe bakin tsanya waɗannan munafikai suka shiru masu raunin imani kuma aka ɗaga imaninsu abin da wannan magana take nufi jama'a su da dama za ku ga in muna karatu sai in tsaya na kawo muku tarihin wasu mutane waɗanda an zalunce su a cikin tafiyar sunna ta Najeriya saboda a farkon tafiyar sun bayyana imaninsu ko tun kafin tafiyar ma yanzu kai ka ɗauko misalin mutum irin Dr. Abubakar Imam Dr. Abubakar Imam yana daga cikin ahlus sunna tun kafin a samu wasu jama'a da za ka kira su ahlus sunna a Najeriya yasa an kai lokacin da baya bin kowa sallar juma'a sai fito da kujerar shi sai ya ajiye sai ya harbe kai yana karatu ranar juma'a idan ka shi sun san shaɗan boko ne saboda tsabar gidajen ma da suke ciki a lokacin da san ma ya karanta addini ba sai a ce ai shi Bature ne baya zuwa sallar juma'a shi kuma yana kallon su Yahudawa ne sallar ta su ba sallah ba ce ko kun fahimta sai sa ke ka karanta littafin shi mai suna menene tafiya mabuɗin ilimi ya rubuta wannan littafi tun 1950s a ciki ya yi kwandonin durƙuso da duk abubuwa da ake na al'ada ya ce duk waɗannan abubuwan shirme ne yanzu ka ga kai tunda baka gani da gefe da dagaggen wando yana kabbara yana cewa su ne kalamar sai ka ce ba ahlus sunna ba ne a'a kasantuwa ahlus sunna jama'a maratib ne da gwargwadon irin zamani da lokaci da yanayin da ka samu kanka ina fata an gane abinda muka samu kanmu a ciki yanzu muke iya bayyana shekara 30 ba zai bayyanu ba to waɗancan da za ka ga a lokacin sun yi shiru game da abubuwan ba wai da sani ba ne ba kuma ba su imani da su ba ne a yanayi ne ya hukunta a wannan lokacin ba zai yi a iya bayyana abubuwan kamar yadda a yanzu za a bayyana su ba ko kun fahimta gaba saboda haka ya wajaba mu tsaya mu lura Warqatu ibn Nawfal yana daga cikin musulmi as-sabiqun al-awwalin ina fata an gane wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi yace ka duba Fathul Bari mujallabi na 1 shafi na 23 yace wa an alqama ibn Qais daga alqama dan Qais qala yace inna awwala ma yu'ta al-anbiya fi al-manam farkon yadda ake fara zuwar wa annabawa shine ta mafarki kun ga wannan fassara ce daga alqama wani malami ne cikin tabi'ai annabawa farkon approach ana fara zuwar musu ne ta mafarki hatta tun da a kulubuhu hasken zukatansu sun kwanta sun natsu game da waɗannan abubuwan a mafarkai sun ma yanzu bil wahayi sannan sai wahayi ya sauka ina son ku natsu da ke ku fahimci yadda wannan magana take kamar yadda na ce muku sau da dama Allah maɗaukakin sarki yakan bi hanyar tarbiyyar ɗan adam ko da yaro ne ƙarami in zai balaga sai ya rinƙa ganin wasu abubuwa a mafarki to waɗannan abubuwan in suka zo mishi a haƙiƙanin al'amari sai ce da dama za ta ga wata sai ta ce tana ƙarama shekarar ta 13 sai ta ga tana mafarkin jini na zuba daga farjinta har sai ta je tana faɗa a ƙawayenta har sai ta je tana faɗa a babarta to shi ce ne yanzu ran da jini ya zo mata a haƙiƙa kun ga dama ya fara kwanciya a zuciyarta game da yadda al'amarin yake haka sau da dama sai ka ji yaro ya ce yana mafarki yana ainihin gani gashi yana kwance da mace shi bai ba mu wannan abin kaza 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 duk wannan Allah madaukakin sarki kan yi wa annabawa a salib ire-iren waɗannan to daga cikin wannan usulubin shi ne sai Allah ya fara nuna annabawa abubuwa a hankali a hankali sannan daga baya kuma sai ainihin wato al'amarin sai zo musu a haƙiƙa ba shi yake cewa ka karanta ash-shani a cikin littafin subulul huda war rashad a cikin ya kawo wannan jini na biyu shafi na 306 kana ibn kasir babban malami al-imam ibn kasir ne ce wa hadha min qibali al-qama nafsihi wannan magana daga malam al-qama ta zo ko
وهو كلام حسن يتي أما مدنة تيني تو نفات أنجان يؤيده ما قبله وما بعده مجندنين دمك كارنتا كاتوسي daga ainihin wato Aisha da waɗanda suka zo bayan su duk suna tabbatar da haka ko kun fahimta jama'a domin hadisin nan na Aisha shi ma ya bayyana haka al'amarin ya faru da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan sharar fage ce dangane da abin da ya shafi tarihin farkon wahayi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai malam yace tarihul bi'sa annabawiyya tarihin aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shi na Annabi wata rana aka fara mishi wahayi wani wata wata shekara a lokacin yaya al'amarin yake malam yake qabla alhadith an fawaid alhadith sai dai kafin mu fara tattaunawa game da fa'idojin wannan hadisi na Aisha mushiru ila tahdid waqt albi'sa annabawiyya za mu yi nuni zuwa ga ayyade lokacin aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka alifin yace an abi qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama su'ila an siyami yawm al-ithnayn fa qala dhalika yawmun wulidtu fihi abu qatada yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka mishi tambaya ina matsayin azumin ranar litinin sai yace wannan rana aka haife ni ويوم انزل علي فيه كما itace ranar da aka fara mun wahayi yanzu kun ga wannan hadisin ya bayyana cewa ranar litinin ce wa ina idin fabda'u alwahyi kana yawm alithnayn yace to kenan ranar litinin ce ranar da aka fara yin wahayi ba'un amma tahdid alshahr dangane da qayyade wata fa faqad ikhtalafa fihi malamai sun tattauna maganganun mabambanta يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم يتي يختلف في شهر المبعث فقيل أن يسعقاني جمدا أو النوتا أكفار أيقوشي وانسكت لثمان مبين من ربيع الأول تقوال جوات الربيع الأول نفات أنجاني سنة 41 من آم الفيل أشكرة أينين 40 دقاء شكرة أينين زيوان أبرحة سكزو هذا قول الاكثرين يجي wannan ainihin wato ita ce maganar mafi yawancin malamai wakila bal kana zalika fi ramadan wasu kuma suka ce a watan azumi yahtaji haula bi qawlihi ta'ala shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran wadanda suka ce a watan ramadan ne sai suka ce saboda Allah ya ce watan azumi shine watan da aka saukar da alquran kuje suka fahimci abin da ake nufi da saukar da alqur'ani farkon saukar da alqur'ani kalu sai suka ce awwalu ma akramahu Allah ta'ala bi nubuwwatihi inzila alayhi alqur'an farkon girmamawa da Allah ya fara wa Annabi da annabta ita ce saukar mishi da alqur'ani wannan magana da ta ce ka karanta ta azabi ma'ad mujalladi na 1 shafi na 78 wa haka albayhaqi wa anna muddatar ru'ya kanat 6 ashhur bai hakiku ya bada labarin cewa mafarki ba an ce Annabi ya rinka yin mafarki ba to mafarkin nan a cikin watanni shida ne ya rinka yi sannan sai wahayi na hakika ya fara zuwa wa ala hadha a karkashin wannan sai malam yake fatida'un nubuwa bi ru'ya waqa'a fi shahr maulidi sai ya zama kenan farkon annabta ta hanyar fara nuna mishi al'amura a mafarki ya faru a watan rabi'in al-awwal ne watan da aka haife shi وهو شهر ربيع الاول بعد اكماله 40 سنه واتو كاجا باين يا كاي شكرا 40 كنه كون كنت انت ووحي اليقظه في رمضان وحي ايدو ده ايدو كما ا cikin watan رمضان نا فاتن ku kiyaye ku dubbe ku dubbe da lissafin yake bayan duk wadannan maganganu da malan ya kawo sai yace to in muka dubi aya shekara 40 ne aka fara saukar mishi da wahayi wan aka ce rabi'in al-awwal rabi'in al-awwal sai ya ce to a rabi'in al-awwal ne ya cika shekara 40 ai domin an haife shi a rabi'in al-awwal to wan aka ce shekara 40 ce aka fara mishi wahayi ina son ku dubi abin to in rabi'in al-awwal ya kewaye ni shekara ta 40
to sai zama a wannan lokacin ya fara ganin wahayi amma ta hanyar ru'ya na mafarki. To da Ramadan yayi kuma fa sai ainihin ya fara ganin ru'ya din nan wahayi na yaqaza. Wannan Rabi'in al-Awwal shine wata na nawa? Shine wata na uku. Shine wata na uku. Ramadan shine wata na nawa? Shine wata na tara. Kenan kaga in kuka duba daga wannan lokacin ina son ku kiyaye ne, shi yasa kullum muke cewa duk ilimin musulunci ana buƙatar su. Yanzu nan statistics ne ake fitar maka. Rabi'in al-Awwal shi ya cika mishi shekara ta 40. To tunda Baihaqi ya ce shekara shida aka yi, wata shida aka yi ana mishi, ana nuna mai mafarki, sannan wahayi ya fara zuwa. To kaga daga Rabi'in al-Awwal zuwa Ramadan wata na uku shine wata shida ke. Kun fahimci wannan kididdigar? Wanda bai gane ba ya tabbata an haifi annabi a watan Rabi'in al-Awwal sallallahu alaihi wasallam. To kaga in Rabi'in al-Awwal ya kewayo da haihuwar shi ba shekara ɗaya ba, to in ya kewayo da shekara 40, Rabi'in al-Awwal shine ya cika shekara 40. To ya cika shekara 40 sai aka yi wata shida ana nuna mishi abubuwa a matsayin gyara mishi yanayi a mafarki wata shida. To kaga cikar wata shida ita ce Ramadan. To a lokacin sai kuma wahayi na yaqaza ya fara zuwa. Dan haka kenan kaga waɗanda suka ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq dinnan da aka zo wannan da muka fara karantawa a Ramadan ne ta sauka kaji yadda dalilin su yake. To amma sai suka ƙara wa kansu hujja da cewa saboda Allah yake shahar Ramadan alladhi unzila fihi alquran. To sai dai ita wannan ayan ita hadisi ya tabbata cikin mustadrak na Hakim cewa tana magana saukar da alqurani ne daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya. To a watan Ramadan ne a daren Lailatul Qadr. To amma yanzu wannan lissafin kuma yana nuna hatta iqra'a din da aka fara karantar da shi a watan Ramadan ne. In dai kun fahimci wannan kididdiga, gashi nan malam ya ce ka duba Fathul Bari na ainihin wato Ibn Hajar a cikin mujallabi na ɗaya shafi na 27 da kuma littafin Subulul Huda war Rashad a cikin mujallabi na biyu shafi na 340 na malam Ash-Shami. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan da muka ji ainihin waɗannan muqaddimat jama'a wanda suka bayyana mana yadda lokacin ya kasance, ko sai malam ya ce fawaidu hadithi bad'il wahyi. Hadisin nan na Aisha da ta kawo tarihin sabda wahayi ya fara sauka, to ga fa'idoji da darussa a cikin shi. Malam ce wa ba'da an tahaddathna an tarikh al-bi'thati an-nabawiyya na'udu ila fawaid hadith bad' al-wahyi. Bayan da muka fara tattaunawa game da tarihin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to sai mu koma kuma mu dubi fa'idojin da ke cikin wannan hadisi. Liman hada fihi ma yali, yace sai muka samu fa'idojin nan masu zuwa. Awwalan na farko, laqad rabba Jibril alayhi salam ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallam 3 marrat. Kun ji a cikin hadisin malaika Jibril ya shaƙe ko ya makure Annabi sai uku, ko to yantaza ashrahul qadi, ya ta samu wani babban malami mai suna Shuraihun al-Qadi. Al-Qadi ne Sayyidina Ali ya ainihin naɗa shi, ko kuma tun zamanin Sayyidina Umar ma wasu suka ce yake a zamanin Sayyidina Uthman. Min hadha, sai shi ya cire fiqh daga wannan. Al-Qadi ne malamin fiqh, yace Allah ya daraba sabiyyi illa salasan ala al-Qur'ani al-Karim kama ratta Jibril ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam salasan. Kaji wannan hadisi ne dalili a kan kar malami ya makuri yaro, kar malami ya bugi yaro fiye da uku, saboda Annabi ma sau uku na fi malamin ya shaƙe shi. Kuke kun yi malaman hadda, malaman tafsir. Wannan magana tana nan a cikin Badruddin al-Aini, shi ya faɗo ta a cikin littafin shi Umdatul Qari sharhin Bukhari a mujalladin farko shafi na 62. Jama'a kun yi, to yanzu in kai ka dubi abin da idan basira, sannan ka dubi mai maganar, malami ne kuma alƙali, me za ka ce? Na'am. Au baka da tafiya? Yayi. Na'am. Wa alaikum salam ram. Wannan ai taji ne ke ba da labarin abin da sahabbai suke. Mun sun yi itilaki. To nan kuma fa ishara ce da kaidi. To sai an koma an dubi shi hadisin ya zo ne don ya kayyade haka ko kuwa dai haka abin ya faru. Shi dai hadisin bai bayyana cewa kar ai dukan fiye da uku ba. Ina fata gani. Sai dai waƙi'a ce aliyya haka abin ya faru a tarihi ya shaƙe shi na ɗaya, shaƙe shi na biyu, shaƙe shi na uku, sannan sai ya biya mishi. Babu shakka wannan hadisi idan akwai abin da yake karantawa a babi na tarbiyya da ta'ali, wato a cikin educational system, tsarin karantawa, shine duk abin da ka kai ga matuƙa ka tambayi mutum so ɗaya, so biyu, so uku ya kasa, to ba zai taɓa iya shi ba, za ka sai karantar da shi. To wannan makura da ta faru ba za ta isa dalilin cewa kar malami ya wuce duka so uku ba, sai dai a musulunci dukkan duka na horo baya wuce guda goma. To malamai daga cikin sahabbai sun ɗauki salo iri-iri game da ɗalibansu, daga ciki shi ne wannan asarin da ka kawo. Ibrahim An-Nakhai yake cewa kanu ya burbunana, malamanmu na sahabbai suna dukanmu. Don haka wannan nassoshin abinda suke nunawa halaccin bugun yaro, amma in akwai maslaha ku kiyaye, ba kawai bugun ba, sai in akwai maslaha. Sannan Bukhari ya ruwaito daga Ikrima, ko ya kawo daga Ikrima, Ikrima ya ba da labarin cewa Abdullahi dan Abbas shi kuma har mari yake da shi, idan yaro ya gagara sai ya saka shi ya daure shi a mari, sai a yi ta koya mishi Alkur'ani har sai ya sauke, sannan sai a kwance shi. To bugu a cikin babin karatu abu ne wanda yake kadai ana yin shi ne inda maslaha, kuma za a yi shi ne da gwargwadon maslaha din. Dan haka ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai a makaranta ba, hatta a gida ya so a rataye bulala domin mutanen gidan su rinka ganin ta. To kaga kenan, ashe a makaranta an rataye bulala babu laifi. Amma ya kamata a tarbiyyanci yara da son abu da fahimtar abu a cikin lumana. To in ya zama labudda, to shikenan sai kuma abin ayi abin da shi ma abin ya zama labudda din. Ina fata an gane. Amma bari ku ji gogaggen malami yakan yi kokarin ya maida yaro ne abokin shi tukuna. Dukkan wani tsoro da ke zuciyar shi kokarin ya cire mishi. Shi yasa babu shakka a cikin educational system na Nigeria akwai abin yabawa game da samar da sharaɗin cewa babu wanda ya dace ya karantar su wanda yake da NCE ko DED. Wato yana da shi Bachelor of Education, inda haka dai zai postgraduate diploma a cikin education domin PGD ko shi din ne PGD, shi ne kun saba da postgraduate diploma kenan. Ka je kai saboda za ta shirya maka kwakwalwarka, domin sau da dama bari ku ji idan har ba ka da ilimi akan ilimi na education, kakan kasa gane yadda za ka yi handling abubuwa da dama. Sai sa za ga da yawancin malaman mu sa mahasinan lahu ba su san abin da ake kira lesson plan ba, sannan ba su san cikin ɗalibai akwai wanda yake slow learner ba ne, ba su san in an haɗa wani da wani, ba su san kaza, ba su san kaza ba. Duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce malaman mu na musulunci sun san su, domin akwai su a musuluncin. Bature ya ji ya yi developing ɗin su ne, amma suna nan nassoshi ne a cikin addinin musulunci. Don haka malami abu na farko shi ne ƙoƙarin mai da ɗalibi abokin shi, wannan shi zai ba shi damar ya gane larurar da take damun yaro, ya kawar mai da ita sannan ya saka mishi saƙo. A ƙarƙashin wannan kunga akwai yaron da yake fama da talak, tsoro, saboda ne ya girma a gidansu shi maraya ne uwar shi ta rasu. Idan shi ya biya aure wata mace azabaddiya mai izaya, duk umarnin da za ta ba shi sai ta kwada mai duka sannan sai ta faɗi magana, to jikin shi ya taurare. Duk maganar da ba a zake shi ba baya fahimtar da gaskiya ake yi. Kun fahimci wannan? Kaga tarbiyya ta samu matsala. To ba nan ba, duk san da babban zai yana magana shi kuma tsoro yake, don ya san da next thing shine duka. Idan haka da an saka shi a aji zai ga yana tsora, yana tsorata, don ya saba ganin shi da ya ga babba to duka ne tsakanin shi da shi. To sai ka yi kokari ka cire mishi wannan ainihin alqalab din, wannan tsoron da yake fama da shi. Sannan irin waɗannan yaran da suka samu kansu a wannan halin, uwar shi ta rasu ko uban shi ya rasu, an kai shi riko gidan kanin uba ko yan uba, yana fuskantar kaskanci da wulakanci a tsakanin yaran gidan. Don haka nan kuma ya tashi da abin da ake kira ash-shu'uru bin naqas, yana jin shi kuma bai kai ba. Don haka a aji sai yana jin shi fa darajar shi bata kai ba. Don a gida in an tashi sai a ce ja baya, sauran yaran gida suna kallon talabijin sai a ce ja baya, kaiwa na matsunan. To don haka kullum shi yana da wannan irin shu'ur din, yana da wannan feelings din da ihsasat din. Shi yasa babu shakka jama'a, an samu wani lokaci da aka rinka yin daurat a cikin malaman ahlus sunna, ana karantar da su waɗannan abubuwan. Ba dan kai da dan su sanyawa za su rinka gyara tunanin matasa da kuma gyara tunanin ɗalibai wajen saka musu ilimi. To duk malami ya kamata ya fahimci haka. To shi duka a taƙaice shi ne kamar yadda Larabawa suke faɗi, akhiru dawa alkhair. Idan ka duba Larabawa ya ce a ɗauki ɗan makoɗi ko wuƙa a saka ta a wuta, za a yi wani fakiya ko za a yi lalas, to babu wani magani kuma da za a yi nisi wannan. To haka ake so tsakaninka da yaro ku kiyaye jama'a, ka zaunar da shi ka rinƙa nuna mishi misalai, kai kana jin yanzu ɗabi'un da kake yi, yanzu ni malaminka inda haka nake kana jin zan yi malami, kana jin yanzu waɗannan ɗabi'un da kake yi, kana jin sheikh wane da imam wane da imam wane, kana ganin irin haka suka yi, ka rinƙa mishi haka. Ko kun fahimta? Sannan ire-iren waɗannan yaran da suke kangararru so da dama za ka same suna da hazaka. Don aka yi wani abu a aji in ya ba da ansa ya kokari ya kwazo, to karka yaba mishi kana mai gafale shi, ka ce taɓi zan ashe dama kai wannan ɗan iska ashe kana da kokari, a'a ka yi kuskure. Sai ka ce Allahu akbar, ashe dama kai babban malami ne, ku yi mishi kabbara ku ce Allahu akbar, ku ce mishi sheikh wani, sai ji kanshi ya yi faɗi. To sai ka kira shi office ɗinka ka ce yanzu kai dama a shi malami ne kake yin abin da kake, to ka bari. Ko kun fahimta? To dole ne malami yana buƙatar yi amfani da wasu irin scientific methodologies na approach da yaya zai mu'amalanci abin nan. Saboda haka wannan hadisin asali gaskiya shi Shuraih ibn al-Qadi ya yi hujja da shi a cikin wannan babi. Malami yace samiyan annal ilma huwa unyanuddin, ilimi shi ne address na wannan addini, ilimi shi ne addressing wannan addini. Faqad istaftaha aku alwahyu bi kalimati iqra falmuslim idhan mutalabun bil qira'ati wal ittila, wato ilimi shi ne addressing da shi ake iya gane addinin musulunci, da shi ake iya gane musulmi. Don haka musulmin farko jama'a gaba ɗayansu a cikin harkar ilimi suka rayu. Babu wani musulunci kawai na goyon baya da kawai ku zama ku masu saurare ne, a'a kowa zai zama yana da wani mataki da yake ainihin wato shiga ciki na harkar neman ilimi. Shine na gaya muku waɗannan manyan malamai irin su al-Imam al-Bukhari yawo suka rinƙa ƙasashen musulunci, sai a aika wata shida sai a ce al-Imam al-Bukhari zai zo zuru, sai a yi ta sanarwa babban masallacin zuru ranar 16 ga watan Rabi'in Sani Imam al-Bukhari yana nan zuwa. Za a fara wannan sanarwar tun Ramadan, biraren tafsirai za a yi ta sanarwa. Don haka sai ka ga in ya rage saura kwana 7 sai ka je ka samu garin ya cika, mahauci, kafinta, tela, direba, kowa ya baro garinsu ya zo ya cika jakar shi da 'yan kaya, sai ya zo ya zauna a wannan masallaci. Imam Bukhari zai zo ya karantar da hadisai kamar kwana biyar, sai kuma a ce daga nan zai wuce ainihin zai tafi kasar Nijar, daga nan zai wuce Togo, daga nan haka suka rinka yi. Sai na gaya muku Imam Suyuti sai da ya zo kasar nan, ya zo Kano, ya zo Katsina, ya zo Sokoto, duk suka zo suka karantar da mutane. Sai zama hatta mutumin da zaka ga ba wai harkar malanta yake ba, amma kuma kai baka isa ka kira shi jahili ba, da haka sai ka je baka sai nama a wurin shi mahauci ne ko kafinta ne ko direba ne, sai ka ji ya jawo maka aya, sai ka ji ya jawo maka hadisi. To wannan nazariyar ita ce dan fodiyo ya tsara. Dukkan kasashen Hausa din nan da ya yanka waɗannan sarakuna, asalin su ba sarakuna bane, ku kiyaye, umara'ul muslimina ne, ma'ana asali imara ce wace iri, imara ce fiqhiyya, imara ce ta malanta, ba wai imara ce ta sarauta ba. Kar ka taɓa tunanin wai ɗan fodiyo ya kakkafa su ne a yadda kuka gansu a yanzu, a'a, wane in kai ne amirul muslimina a gari kaza, ga daga cikin ayyukanka, na ɗaya za ka rinka musulmanci, na biyu za ka rinka musu tafsiri, na uku za ka rinka karantar da su sahihul Bukhari, na huɗu za ka rinka karantar da su risala. Wannan shi ne aikinka na karantarwa. To sai kuma ne idan azumi ya yi za ka rinka karantar da su a shifa, ƙari a kan ne a kan tafsiri. Don haka ana tafsiri da la'asar, da safe ana karatun a shifa. Duk wannan jadwal ne, timetable ne, syllabus ne na ɗan fodiyo. To sa'annan sai ne kuma za ka rinka musu alƙalanci. To ka gaya min yanzu wanda zai wannan aikin ƙaramin malami ne? Limanci, karantar da tafsiri, karatun Bukhari, karatun risala, alƙalanci, sannan sai a shifa. Don haka babu jahili ko ƙwaya ɗaya a cikinsu. To me ya hikimar samar da waɗannan manya-manyan gidaje da waɗannan manya-manyan fadoji? Ba don a yi sarauta ba, duk sha'ani ne na addini. Wannan gida, wannan masallaci, wannan kotu, wannan kurkuku, wannan gida shi ne zai zama ma'aikatun da za a rinka kula da haƙƙin wani, kula da kaza, kula da kaza, kula da kaza. A cikin ɗaliban shi, shi kuma wannan malami da aka turo shi ne zai ware, wani kai za ka rinka kula da ɓangare kaza, kun ga. To daga nan ne aka fara samun galadima. Duk waɗannan sunaye da kake jin ana galadima, waziri, tafida, ba wai irin yadda yanzu ne kawai da a kama kan wani tsoho a ci kukuya mishi yadi ne shi ke na ce kai ne galadiman zamfara, a'a, na wannan na ɓata lokaci ne. Wannan galadima malami ne mai ilimi, minista ne ko commissioner, wanda yake riƙe da wata commission ko ta ministry ko ta parastatal, yana da ilimi na fiqhu a cikin abubuwa in suka taso, sai in abubuwa sun rikice ne zai rinka komawa wurin babban malamin garin. In al'amura sun kai kuma shi ne sai a koma can alƙimmatul ula, can ƙololuwa, sai a tafi wurin ɗan fodiyo. Bayan shi wane ne ya hau kujerar? Muhammadu Bello. Muhammadu Bello malami ne, based on qualities na ilimi ne suka hau da shi kujerar. In ba haka ba, ai ga ƙanin ɗan fodiyo shi ne Abdullahi, sai aka ɗora shi, ba ya gada ba ne saboda shi ne ɗan hodiyo, a'a. A lokacin da za a yi naɗin, wane ne zai zauna kujerar babban malami irin shehu? Wannan yana gwandu, Abdullahi yana gwandu. Kafin ya iso aka ce ba zai yi musulmi su kwana ba su da ainihin amir ba, don haka ya za a yi? A cikinsu waye yake da ilimi irin Bello? Babu. Sai aka ce don haka shi kenan, sai aka yi mishi baya. Gari ya waye an idar da sallah asuba, ashe shehu Abdullahi ya zo ya kwana a bayan gari, ya kwana a kofa, ya kwana a abin nan, ya shigo, yana shigowa shi kenan, aka isar mishi da labari, ai gashi an naɗa ɗanka kuma almajirinka shi ne yanzu khalifa musulmi, shi ne kaza, shi ne kaza. Bello tashi ya zo tare, sai ce a koma ka zauna, kai ne shugabanmu ai yanzu. saboda ne, saboda Abdullahi ya san an nada wanda ya dace, an nada wanda ya dace. Dan haka dubi wani abin sha'awa, dubi infaqul maisur. Wannan infaqul maisur ba rubuta shi ba, karanta shi ma tukuna sai malami. Gashi fi tarihi biladi tukuro, tarihin kasar Hausa ne da kasar bakaken fata, tun daga Benin Republic a yanzu da take bangaren Kebbi, ka shigo Kebbi ka hauro ka hauro har ka je ka haura Adamawa, ka je ka haura ka shiga Kamaru har ka tafi can East Central Africa, ko wane ne wane ne har wannan wurin. Gashi Malam Muhammadu Jalla ya kawo, in ta tike ta tike wani lokacin sai kawo baitocin waka guda 100 ko guda 50. To yanzu wanda ya wannan shi ne kamata ne irin wannan quality da irin wannan standard, shi ya kamata ya zama sarki a wannan ainihin daula ta Usmaniya. Amma Turawa suka zo suka yi mana abin da suka yi mana na damage. Shi sarkin Kano din nan su nusi da makawo yana ɗaya daga cikin sarakunan ƙarshe da ƙasar Hausa ta gani, wanda yake da quality irin na sarakunan ɗan Godiyo, shi ne na ƙarshe. Bayan shi har yau ba a sake samun wani ba, don shi kaɗai ne yake irin waɗannan wazaif ɗin. Shi ne liman, shi ne malami mai tafsiri, shi yake risala, shi yake Bukhari, shi ne alƙali. Har ta kai yakan ɗaga hannu da kanshi wa mutum bulala in ya hukunta shi. To tun daga sarkin Kano Sunusi har yau ƙasar ba ta sake ganin irin shi ba. A rinka cewa ana ɗan samun waɗanda za su ɗan iya bubbuga Arabiya da sauransu, amma kama da wani batawa ne. To menene nake so in ce mana, idan da za a samu khalifa ya zama mai ilimi ne, zai promoting ilimi. Yanzu ku je ƙasar Ghana ku gani, shugaban ƙasar su professor ne. Ya haka za ga abubuwan an ɗauke su da sauƙi, wasu abubuwan gaba ɗaya sai ga yana kallon su from the academic point of view, saboda shi a irin environment ɗin da ya rayu kenan. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah ya taimaka. To wannan kenan. To dai malamin yake cewa shi ainihin ilimi shi ne ainihin address na wannan addini, wato shi ne abin da daga shi ake gane addinin. A ƙarƙashin wannan musulmi ana neman shi da koyon karatu da kuma nazari, tahqiqan li hadha at-tawjih, domin tabbatar da wannan shari'a da tarbiyya ta musulunci. Allazi istaftaha bihi al-wahyu ar-rabbani li Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wanda ainihin wahayin Allah da ya sauka ga Annabi ya fara da shi. Dan والعجيب أن هذه السورة التي افتتح بها الوحي وكانت بدايته أو بدايتها الأمر بالقراءة تختم الأمر بالسجود، وذلك لأهمية القراءة وأهمية السجود. إيش أنا أبغى إيش أوى ما وين السورة كما يبدو كبتافارة بأمر ميدا كراتيكو بتتعيش كنسيتا كاركي دمهم منشن كراتي دكما مهم منشن سجودا نتاكي waqtarbi ka ainihin yi sujuda ka ƙara kusanci ga Allah. Wa ja'at ala min wali hadhihi sura as-sala, sai ainihin malam yake cewa a bisa irin wannan tsarin ne sallah ta zo. Ka dubi yadda sallah, in kana tsaye me kake yi? In kana tsaye me kake yi? Qira'a. Ƙarshen wannan raka'ar da me yake ƙarewa? Da sujuda. Shi ne yake sallah ma da irin wannan tafarkin ta zo, ta fara da karatu ta ƙare da ainihin sujuda. Fa kullu raka'atin yarka'uha al-muslim innama tabda'u bil qira'a wa tantahi bis sujud. Duk wani karatu a duk wata raka'a da musulmi zai yi za ta fara da karatu ne ta ƙarke da sujuda. Misali suratul Iqra, bada'a bil qira'a wa intaha bis sujud. Kamar dai suratul Iqra ta fara da karatu ta ƙare da sujuda. وذلك لعظم مكانه هذين الامرين في الاسلام. wannan ya faru ne saboda girman wadannan al'amura guda biyu a musulunci. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ibn al-qayyim Allah ji kanshi yace wa ashrafu af'aliha ay salat as-sujud mafi daukaka ayyukan sallah sune sujuda wa ashrafu adkariha al-qira'a mafi daukaka daga cikin zikirori a cikin sallah shine karatun al-qur'an wa awwalu suratin unzilat ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama iftatahat bil-qira'a yace dan haka surar farko da ta sauka ga annabi ta fara da karatu wa kutima bis-sujud ta kuma ainihin cike da ainihin sujuda wa wada'at ar-raka'a ala zalika yace to haka ita ma raka'a take a sallah awwaluha qira'a wa akhiruha sujud farkonta karatu karshenta ainihin sujuda yace gashi ne ibn qayyim a cikin littafin shi al-kalamu ala mas'alati as-sama' wani littafi ne da ibn al-qayyim aka dauko maganganun shi dangane da mas'ala ta sama ina hukuncin sauraron qira'a sauraron kada kada sauraron waqi waqi wani qala aidan kalaman li shaykh al-islam ibn taymiyyah hayla al-ma'na zati sannan ibn al-qayyim ya dauko wata magana wadda ke da irin wannan ma'ana daga malamin shi ibn taymiyyah ashafi na 219 yace min al-marji' nafsi ka duba a cikin wannan littafin da shi da kanshi ما فات أنجاني ثالثا عندما بدأ الوحي بالحث على القراءة وإبراز مكانة العلم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قارئا ولا كاتبا بالقلم دل ذلك على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم كذا عند وحي يفارى بقائت الواقع مدكو ينكراتي بكما بيّن مطعين القلم كل gashi kuma shi ne zan Allah sallallahu alaihi wa sallama bai iya karatu ba kuma bai iya rubutu ba wannan ya nuna mana yadda ainihin wato alqur'ani yazo ba daga annabi bane kenan ba shi ya kirkire shi dan qur'ani ma me yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idhan lartaba al-mubtilun kafin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai iya karatu da rubutu ba bai iya komai da zaka ce ya karanta ko ya rubuta ba to zuwa da littafin irin wannan yana tabbatar ba daga gare shi ba amma saboda kafirai sai sun samu masoka sai suka ce inna ma ya'allimuhu bashar suka ce wani a juhaina ke karantar da shi sai Allah ya ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jami sai Allah ya sai ya fitar da jaddan ja a wurin sai ya ce to akwai matsala a cikin maganar su domin sun ce wane ne wane ba balarabi ba ne yanda ba balarabi ba shi ne zai zo da wannan irin sai ce wa hada lisanin arabiyyin wannan zallan larabci ne yanzu don girman Allah a duba haushe yana cewa turmi ture kura kura ture turmi yana irin wannan zaurance ce ɗanɗana shi a kwanta ne zai kowa mishi a ilimi a kwanta a ilimi a to kai ne to tun daga nan ma ka faɗi ina ba ta zama ga gini zai ke cewa wa ma kana muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama li yudrib hadhihi alhaqiqa wa hadhihi alahamiyya lil qira'a wal qalam منذ اللحظة الأولى لو كان هو الذي يتقول هذا القرآن ويختلقه فأنبي شيني يكي تنقر ينع القرآن وكعزيش باب يبدا باء يفتد ونع مهمانتي نونع مهمانتي قراءة باء الكلب إذا يشي دي فانسوا كو كنت هنتا جبا باقا جمين إن كتاج بابانك دي سندر جكراتي با إن كدو كتي باء تيلي تتفاي guda goma sha shida in ya baka kuɗin yadda zai ka ce an ce kuma za a sake siya littafai guda tara jiya ba na siya littafai ba a ai ba exercise book ne to yau kuma za a ce text book ne sai ce kai ni na sai littafi jiya ko ita yau ba zan siya ba ina ruwan shi bai san muhimmancin su ba ne exercise book ne text book ne Netflix ba ruwan shi jiya ya sai littafai sha shida in yau a ce a sai wasu tara an gama karanta waɗannan ne ba haka kake dambarwa da babanka da su karatu ba to haka abinda malam ke son ya ce inda annabi shi ya zo da qur'ani ya kirkire shi ai ba a ga muhimmancin karatu ba dan shi tunda bai iya karatu ba ka ga shi zai ta bayyana muhimmancin shi amma daga wurin Allah ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce mata sai annabi sai ya ce rabi'an ربط القراءة بسم الله يوجي بأهمية ارتباط العلم بالإيمان وأن العلم الحق يدعو بالإيمان حتى كراتي بسين الله يما مين يجيا بمهم منشن حتى إلمي بإيماني بالله أكنتي واكنا إلمي نجسكيات وينا كرا نجيا بإيماني بالله wannan babban magana ce da sai an zo karatu na gaba zamu ƙara yayyawata a ƙara tattaunata wato kenan wannan yana nuna Allah madaukakin sarki ya san muhimmancin imani ya san muhimmancin ilimi ya san muhimmancin amfani da alƙalami Allahu akbar a cikin hadisi annabi ya bayyana cewa alƙalami shi Allah ya fara halitta من والقلم وما يسترون إن القلم ذي الله يكي رجوت قدر بشي شيني حلقة فرقو حكي رجوتين حديث دي يمي يكي من أنك مهم منشن إلي فمن دي دي أمد آدم أما إنسي من متن فرقو دمينين الله يكي درجوش أكام ملائكو دي كم حلقو إلي وعلم آدم الأسماء كلها duk inoni duk sunaye da fushi menene Allah ya karantar da annabi Adam da haka dukkan dan Adam umuman da ke son daraja ku kiyaye ya bi ta hanyar ilimi da haka za ku ga hatta waɗanda ba musulmi ba in suka yi ilimi sai sun fi samun haske da sauƙin rayuwa fiye da waɗanda ba su da ilimi a cikinsu na biyu khususan dukkanin musulmi yankin cewa musulunci da zai yi da sai da ilimi shi ɗan da ya gano haka sai ya kan kyamatar da yawa daga cikin musulmi game da harkar ilimi don haka za ka iya cewa kashi 90% na musulmin duniya ba su damu da harkar ilimi ba a duk abin da suka tashi ba za ka gane haka ba sai ka je aikin hajji ka ga mutane da ka suke yin komai wani kai mishi magana ku yi faɗa wani ya karɓi nasihar ka amma ba zai iya gyarawa ba mace ta riƙe rigar mijinta yana kewaye ka'aba yana tawafi yana addu'a Allahumma zawwijni min hurin in ya ce mata to duk abin da na faɗa ke ma ki faɗa ta ce to shi da ma addu'ar an koya mai ne an rubuta mishi goga yana kallon takarda yana Allahumma tana Allahumma zawwijni ita ma sai ta ce zawwijni min hurin ini min hurin ini Allah ka aura min yan matan aljanna idan na tana cewa Allah ka aura min yan matan aljanna haje ni sai sa wani bawu da orientalist ne da ya tsaya yi aikin hajji bayan ya musulunta yana da shekara 82 da ya duba sai ce waɗannan Allah ne ke kare su saboda suna kan gaskiya ba dan suna yi da ilimi ka zo ka ji duk wani shirme in ka je Ka'aba za ka ji amma da yake akan gaskiya ne sai Allah ya tsare su ya ce amma makircin da suke kulla musulmi ba ba akan gaskiya ba ne ba ba inda za su kai labari abin da nake cewa in kana da kyau sai ka hada da wanka addinin musulunci gaskiya ne don haka mu musulmi akan gaskiya muke amma ita gaskiyar ba za ta bayyana ba sai an yi ne